Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Masana a fannin shari'a sun shirya rubuta wasiƙar ƙorafi ga hukumar lura da ayyukan 'yan sanda ta ƙasar nan. Bisa ayyukan cin zarafi da suke zargi ana yi a sansanin yaƙi da 'yan fashi wato SAS da ke nan Kano. Wani boka ya shiga hannu bayan da aka kama shi ya ajiye mata har guda 5 tsantsama-tsantsama. Shi kuma gefe guda yana lazumi a bunsa. Ko da yake matan sun ce sun je gun bokan ne domin ya yi musu aikin samun mijin aure. 'Yan sanda sun fara farautar wasu miyagu da suka shiga gidan wani mutum suka yanka matarsa suka kuma tsinduma 'yarsa ƙarama a cikin rijiya. Waɗannan duka da ma wasu labaran na nan tafe a cikin shirin Inda Ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.
Dama ta farko ga iyayen yara ɗaliban sakandare har da na gaba da sakandare MSK Computer Institute makarantar da ta shahara wajen horon ɗalibai kan ilimin kwamfuta rijistar jarrabobi wato SSCE, JAMPAS, UTME kai har ma da TOEFL test wato rijista kan neman gurbin karatu da rijistar karatun ƙasashen ƙetare. MSK Computer sun yunƙuro da sabon tsari sabuwar dama horo kan dukkan kwasa-kwasan ɗaliban sakandare kamar kimiyya, ɗaliban da na commerce darasi na musamman wato extramural lessons da suka haɗar da turanci, lissafi, economics, accounting da biology da sauransu wanda ɗaliban science, art da commerce kan gabatar a makarantunsu. Za a dinga gabatar da darasin a dukkan ranakun mako wato sau 7 a sati a MSK Computer Institute and Extramural Lessons. Adireshin mu na nan akan titin Airport Road lamba 13A daura da St. Thomas a kanan Dabo ko a kira mu ta lambar waya 0800 3 4 2 2 6 0 0 3 4 4 5 dama gare ku ɗalibai.
Sanro uban ƙarbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa. Lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron. Yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira lambar waya 0800 670 4087 ko 0700 380 5555 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na wanzan shi ne zai gamsar da ku.
Baku shawara kan aikin noma,
shi banda masu iri na bano.
Noma na alkama, masara, shinkafa,
shi banda masu iri na bano.
Noman tumatiri, kabeji da kankana,
shi banda masu iri na bano.
Gero da makaras, dawar kuku ne ma,
shi banda masu iri na bano.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne na yi sambatu, Laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a number tarho kamar haka 0800 360 6425.
Chimande, masu hada hadar iri tare da bada shawarwari na aikin noma.
Ku kuzo manoma,
sai irin Chimande akwai shuka.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku marabalale da sake saduwa a cikin shirin Inda Ranka. Babbar matsalar da a yanzu ke ciwa talakawa tuwa ƙwarya shine batun sansanin 'yan sanda na SAS, wato sansanin nan na musamman da a turance ake ce masa Special Anti-Robbery Squad. Idan ka yi fassara mai 'yanci kuma yana nufin rundunar 'yan sanda ta musamman mai lura da 'yan fashi da makami. To wai waye ɗan fashi da makami da ya cancanta a kai shi SAS? Amsar dai a bayyane take, domin gwari-gwari ɗan fashi da makami shine wanda zai dauki manyan makamai ko kanana ya tare hanya ya fafari mutane ya raba su da kayan su wani lokacin ma su kashe mutane dalilin magance irin waɗannan miyagun laifuka ne ma shine dalilin kirkirar wannan sansani na SAS to amma sannan hankali wannan sashi ya fara zama komai da ruwanka laifuka da ba su shafi ƴan sanda ba ma sai ka ji an kai su SAS zan jingine lissafin irin mutanen da ake kaiwa SAS waɗanda ko kaɗan laifin da ake zargin su da aikatawa bai kai fashi da makami ba yanzu haka kuma mutane da dama sun firgita da wannan sansani na SAS wanda a kwanakin baya ma har zanga-zanga aka yi a kansa bisa yadda ake zargin suna wuce makaɗi da rawa daga bisani dai aka ce an musu kwaskwari ma su ci gaba da aiki to amma la'akari da koke-koken jama'a da a yanzu aka yi ƙara yin kamari akwai buƙatar kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya binciki wannan sansani na SAS domin yanzu haka fa gungun wasu lauyoyi sun kudura aniyar kai ƙarar wannan sansani a kotu da kuma hukumar lura da ayyukan 'yan sanda duba da yadda ake samun ƙaruwar mutane da ke kukan cewa ana cin zarafinsu a wannan sansani na SAS baffa matashi ne da ya gamu da ibtila'i aka kira shi da sunan aikin kwashe kaya a wani gida yana tsaka da aikin ne ashe wanda ya sa shi aikin yaran mai gidan ne kuma ya kwashe masa kaya ne da sunan sata dan haka 'yan sanda suka zo aka kama shi wannan matashi mai suna baffa mai suraro na shiga ban ɗauka ba dai Hausawa sun ce ba ta fitar da ɓarawo dan haka wannan matashi baffa ko da dai ya taka sawun ɓarawo ne amma dai ya yi laifi da ya kamata a ce an tuhume shi to shin irin wannan laifi ya cancanta a kai mutum SAS to amma rashin gata ya sa baffa dai an kai shi wannan sansani kuma sai da ya shafe tsawon kwanaki a hannun SAS ba tare da zuwa kotu ba kamar yadda 'yan uwansa suka bayyana daga bisani suka ce an kira su an ce su zo baffa dai rai ya yi halinsa kuma ko da suka duba jikin gawarsa sai suka ce aƙalla karaya mata kai biyar baya ga tabbuna na duka da ƙuna har ma 'yar uwarsa ke cewar ko da ma bai mutu ba to dole sai ya na ƙasa saboda tsabar raunuka da ta gani a jikinsa
muna cikin wani hali na bakin ciki saboda duk wanda ya ga baffa dole ya tausaya mai ko baffa ya rayu baffa ba zai ƙara moruwa ba saboda yaro ne mai kazar-kazar in dai kana so kaga wannan din shi zaka ganshi da ƙarfi yana yin aikin sa sosai an kashe shi bisa rashin haƙinsa
shi ma dan uwansa da ya masa wankan gawa ya koka bisa wannan azabtarwa da aka yi masa SAS
gaskiya akwai raunuka da dama a jikinsa kamar nan gwiwarsa da nan bayansa da nan kafadarsa da sassa da yawa da jiki wanda baki ba zai iya furta ba da dai ido ne ya gani shine zai tabbatar da wannan abu muna roƙo daga kwamishinan 'yan sanda da Allah da ya shiga maganan nan a duba a gani cewa wannan abu an mana saboda baffa da ya tafi amma mutanen da suke cikin wajen nan na baya
ba fa wai wannan karan ne farau ba da ake samun masu kuka akan azabtarwa a sansanin SAS dan haka ne ma a yanzu wasu gungun lauyoyi ke shirin shigar da ƙara da ƙorafi akan wannan sansani da ya ƙaurin suna da a kwanan nan ma ya zama wani abu daban barista Abba Hikima Fage matashin lauya ne mai fafutukar kare yakin bani adama ya bayyana cewar Najeriya ta rattaba hannu a dokar duniya ta yaƙi da azabtar da mutane dan haka babu wata dama da ɗan sanda yake da ita wajen dukan mutum balle har ta kai ga yin kisa
sashi ne 34 da 33 na constitution Najeriya ya haramta ainihin azabtar da mutane ya kuma haramta ɗaukar ran mutane ba tare da haƙƙi ba abinda mutum yayi ko laifin mene a kai shi gaban kotu ko ta tabbatar da laifin da zai da yayi a mishi hukunci doka tana nan za ta musu maganin abinda kamar san Allah ya
shi ma barista Ibrahim Cedi gugaggen lauya ne mai rajin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma ya ce duka ko azabtar da mutum a SAS haramun ne kuma babban zunubi ne da ka iya jawo masifa
tsarin mulki na ƙasar Najeriya 1999 constitution wanda aka yi amending dinsa ya nuna cewa duk wanda aka kama da laifi yana matsayin tuhuma ne ma'ana ana matsayin zarginsa ne saboda haka wajen tuntuɓarsa ko kuma tuhumarsa doka ba ta yadda a cutar da shi ko a doke shi ko a tsoratar da shi kai ko alkawari ma doka ta hana a yi masa cewa idan ya faɗi gaskiya za a kyale shi ko za a yi masa wani abu
to ko me matsayin rundunar 'yan sandan jihar Kano dangane da wannan kisa da kuma kallon da ake wa SAS na cin zarafin mutane DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar mun taba halli da shi sai dai ya ce a bashi lokaci zai yi nazari kamar yadda ya shaida wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma idan ya yi bayani za mu ɗora shirinmu na gaba misraro yau a nan za mu dasa wakafi a kan wannan magana amma fa za mu ɗora a shirinmu na gaba idan Allah ya aminci yayin da waɗannan bayan Allah ke kukan cewar azaba ta yi sanadiyar rasuwar ɗan uwansa a hannun SAS masana shari'a kuma ke cewar sai an nemi haƙin jini shi ko wani magidanci ya game da sharrin miyagu bayan da ya dawo gida da daddare ya iske gidansa a rufe ya bubbuga ba a bude ba kuma ko da aka balle kofar sai aka iske matarsa an yanka ta daga bisani kuma aka gano yarsa arama a mace a cikin rijiyar gida wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya zanta da wannan magidanci wanda ya masa bayanin yadda ya riski wannan al'amari
sunana Shu'aib Abdulmumin Shu'aib mata ta ci Farida Dahiru Abubakar umma kursumu Shu'aib ni dai yana bar su gida lafiya kalau sai zazzabi da suke dan fama da shi kuma bayan kama karfe 3 mun yi waya da ita take cin bata ma samu damar yin abinci ba dan haka ta kira ni ta ga mun tutun dai daga lokacin gaskiya da kusan shine magana da mare muka da ita na karshe da na saba lokacin da nake da wani zo na tarar da wannan abu kawai ya faru
har ila yau DSP Abdullahi Haruna yayi mana karin haske akan wannan al'amari
misalin karfe 12 na dare mun samu wannan rahoto mara dadi akan cewa an tsallaka gidan Malam Shu'aib Abdulmumin dake unguwar Gobirawa inda aka yanka matarsa kuma aka kashe yarsa garama yanzu haka an dukufa waran bincike dan yanzu akwai mutum shida ga hannunmu wanda muka kama kuma an fara bincike akan su
to Allah ya kiyaye amma fa irin waɗannan matsaloli sun tasan mazama ruwan dare a Kano domin ko a makon jiya ma yan sanda sun cafke wani matashi dan kwallon kafa unguwar Gayawa wanda ake tuhumarsa da cewar shine ya shiga gidan wani mutum cikin dare ya rufe shi a daki da matarsa mai ciki da yarsa karama ya kuma cinna musu wuta bayan ya zuba fetur suka kuma kone kurmus duka akan saboda an masa alƙawari za a biya shi naira 200,000 ladan wannan mummunan aiki yau ne ma aka gurfanar da shi a wata kotun majistri dake sakatariyar Auduba wannan matashi mai suna Salisu Idris dan unguwar Tagayawa shi ake zargi da cewa shine ya shiga wannan gida ya kuma kone wannan mutum da matarsa amma a yayin da ya gurfana a gaban wannan kotun majistri mai lamba 11 dake zaman ta sakatariyar ta Auduba karkashin mai shari'a Usaini Rabiu ya musanta wannan zargi da ake masa na laifin kisan kai sai dai ya ce shi fa bai san kisa za a je ayi ba anan ne ma mai shari'a Usaini Rabiu ya daga zaman shari'ar zuwa ranar 28 ga watan gobe dan ci gaba da bayani to Allah ya kiyashe mu ya magance mana irin waɗannan matsaloli daga unguwar Samegu kuma wani boka aka samu ya taskance wasu manyan mata su biyar da sunan yana kokarin yi musu wani lakani da za su samu miji cikin kankanin lokaci wakilin mu Yusuf Ala Abdalla yana da cikakken bayani
kusan a iya cewa dukkanin waɗannan firdafirdan ƴan mata waɗanda suka kwana a gidan wannan boka bakin su ya zo daya inda suka ce sun kwana a wannan gidan boka ne domin yi musu kulumboto domin samu mijin aure
ina da matsala ce ta iska akan kuma magana aure eh a'a ba wani nake so ya hada ni da shi ba so nake dai ya raba ni da iskan da mai shine yake tattokare min abu
wata guda da filin inda ranka ya zanta da ita ta ce ta shafe kusan kwanaki 20 kenan a gidan wannan boka ko da yake da shi bokan ya bayyana inda ranka cewar lokacin da suka zo gidan sadari yayi haka bayan ya kai musu kulumboto sai ine mu da su kwanciyar su zuwa gobe da safe sai ko wace ta nufi gidan
sai ta zo da kabis ne sai kuma wannan ita kuma ta ce mun ta zo da karijin lemo take ta buka dan magani to din dare bana son ban su kaga ne saboda yan kwashe da sauran sai na ce kwana ga tudu hikima ta Allah kuma Allah ya kaddara wannan abin zai faru
a cewar jami'an kato da gora waɗanda suka tarfa wannan buka sun ce sun iske matan ne cikin wata shiga mara kyan gani domin kuwa an same su suna yin bacci lamarin babu kyan gani shi kuma bokon ya zo na a gaban su akan wata dadduma rike da wata tazbaha ko ba san ko me yake ja ba Karibu ya Hailon Kabara shine shugaban wata kungiyar kare haƙƙin dan adam da kuma jin kai a nan Kano ya ce jami'an kato da gora na dorayi ne suka kawo musu waɗannan mutane ya kuma ce al'umar garin Sambegun ne suka yi korafi
to Allah ya shiga tsakanin nagar da mu masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da dalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe 6:30 zuwa karfe 8:30 na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar ƴan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba daga karfe 6:30 na yamma zuwa karfe 8:30 na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya cilo wato daga kai sai malam sai kuma ajin mata zalla a ranakun Talata da Laraba daga karfe 4 zuwa karfe 6 na yamma. Mun tanadar muku special class masu daukar dalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu. Za ku samu mu kai tsaye domin yankar naku form din a Murtala Suya dake kan titin Kabuga ko a Huwa Usto dake kan titin Rijiyar Lemu ko a ofishin mu dake gidan Gamu Complex Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC ko kuma a lambobin wayar 0803 26 21 5 ko 0803 0111 666 222.
Uwar gida unguwan nan.
Me gida? Uniform da form din makaranta da kayan rubutu na gani. Me ke faruwa?
Na samu makarantar da za ta share mana hawaye. Al Abrar Best Academy Kano. Waɗannan kayan da na baki yanzu kyauta aka bani su. Kuɗin makaranta da littattafan karatu kadai na biya.
Lalle daga jin sunan makarantar za a samu ilimin addini da na zamani.
Tabbas haka batun yake. Suna da kyakkyawan yanayin koyar da ɗalibai. Ga isasshen wurin zama da kayan wasannin yara na zamani. Haka suna da haziƙan malamai masu bada ilimi ga yaran mu.
To ya tsarin karatun makarantar yake?
Suna da ajin pre-nursery, nursery, karamar secondary da kuma babbar secondary daga safe zuwa rana. Sai ajin pre-nursery, nursery, primary daga safe zuwa yamma. Sai kuma bangaren haddar Al-Qur'ani mai girma da koyar da ilimin addini a ranakun Asabar da Lahadi. Suna bada ilimin computer wato na'ura mai kwakwalwa, ilimin lissafi da harshen Turanci.
Makarantar Al-Abrar Best Academy Kano, na nan a lamba 230 da'in Sharaɗa Festiri, layin daga ci. Ko sabon reshen su da za a bude a wannan zangon karatun na farko a lamba 123 tashar Mundaɗu bakin diga a Kano, ko a kira 0806409556 ko 0811 3331.
Na zuwa Hajiya na ganki a bakin titi da kaya niki-niki.
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau.
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express. Mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko'ina a fadin kasar nan, musamman ma daga Kano zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos, Abuja zuwa Lagos. Tocin mu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, ƙwararrun direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya. Sai ban daki ko da kana gudun tabaci ko wace kujera, kai kadai ne ka saka ta kawala, babu dan karo.
A ina ne zan samu Lester Express?
Suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria, kusa da asibitin Aminu Kano. Ko ka tuntube mu ta lambar waya 0810605230.
Ko ofishin mu dake New Road Park dake unguwar Sabon Gari a Kanan Dabo, ko a lambar waya 0813455252.
Dan yin booking a same mu a shafin mu na internet www.landstarexpress.com.ng.
To madalla, wata kungiya mai rajin tallafawa ilimi mai suna Teens Development Initiatives TDI, kungiya ce mai zaman kanta wacce ke neman agajin littattafai daga dukkanin al'umma, musamman ma masu ƙarfi waɗanda ƴaƴansu suka kammala ajin ƙarshe a makaranta, suka shiga wani ajin kuma suka da littattafan karatu wato textbooks. Ake buƙatar da su kawo agajin waɗannan littattafai da ƴaƴansu suka gama amfani da su domin tallafawa ga makarantun yayan talakawa waɗanda suke tsananin buƙatar irin waɗannan littattafai. Ana kira ga waɗannan mutane masu irin waɗannan littattafai ga dukkanin wanda ya niyya, yana iya kawowa kai tsaye zuwa nan gidan Radio Freedom muryar jama'a domin karɓa a kuma karkasa ga waɗanda suka dace. Ko kuma ka kira lambar waya 0803 379 999 ko 0806 73 47 40. Idan ka kira wannan lambar, za a iya zuwa har inda kake a karɓi taimakon waɗannan littattafai, kamar yadda yake ƙunshi cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun Fadila Nuruddin Muhammad, jami'ar wannan ƙungiya wacce ke rajin taimakawa ilimin ƴaƴan talakawa. Ita kuwa hukumar kwalejin shari'a da ilimin addinin musulunci ta Malam Aminu Kano wato Legal, tana sayar da jama'a cewa za ta fara sayar da fom ɗin shiga kwalejin na shekarar karatu ta 2019 da 2020 na NCE da pre-NCE da diploma, da diploma in law da kuma diploma ilimin Al-Qur'ani, sai kuma diploma a hadisi da kuma babbar diploma da NCE part-time. Za a fara sayar da fom ɗin ne a ranar 2 ga watan Oktoba ta hanyar remita akan adireshin kwalejin kamar haka: www.akcils.edu.ng. Sanarwa daga sashen hulɗa da jama'a na kwalejin a madadin rajistara Alhaji Abubakar. A nan kuma ana kira ga masu son koyon gangariyan Turanci cikin sauƙi. Shugaban makarantar Kamfa English Center Anas Aminu Kamfa na sanar muku cewa su fa sun shirya tsaf don fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu buƙatar ƙwarewa kan rubutu da karatu. Koyon Turanci daga farko ko gyaran Turanci ga ɗalibai da ma'aikata ko 'yan kasuwa. Akwai aji na musamman wato special class a ranakun Asabar da Lahadi daga safe zuwa yamma, ko kuma Alhamis da Juma'a daga ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 8:30 na dare. Akwai kuma sabuwar dama ga ƙananan yara na koyon gangariyar Turanci da lissafi 'yan shekaru 8 zuwa shekara 14 a ranakun Asabar da Lahadi da rana ko ma da yamma. akwai ajin Alhamis da Juma'a karfe 4 zuwa karfe 6 na yamma. Ga kuma sabuwar dama ta Bonanza kan kwarewa a fannin computer a farashi mai sauki. Ku dai kai ku garzaya domin samun naku fankin a makarantar Kampa English Center ko kuma AII Umar Store dake Saban Titi gidan Kankara ko kuma Al Jazeera Store dake Gwammaja ta Gwayan Gida ko kuma Kebu Store dake Dorayi ko Kunya Store dake Kurna ko bishin Kampa Modern College dake Jamblo First Gate ko sai da Jujun Labs Store ko a kira lambar waya 08032787773. A yau ne abokin aikin mu Margait Janado Ahmad ya cika shekara 2 da komawa ga mahaliccinsa. Janado Ahmad a daidai wannan rana ne Allah ya masa rasuwa a kasar Amurka lokacin da ya je domin gabatar da wani aiki na neman halal. Margait Janado Ahmad ya rayu wajen hidimtawa al'umma ta hanyar wannan aiki na jarida mai albarka. Janado Ahmad ya rasu ya bar ƴaƴansa da suke ci gaba da rayuwa da ma mahaifiyarsa. Kafin rasuwarsa Margait Janado Ahmad ya samu shaida kyakkyawa daga dimbin mutane waɗanda suke cewa har wannan lokaci ba taɓa sanin abokin fadansa ba. Margayin ya rasu ne kwanaki kaɗan bayan da ya dawo daga aikin haji inda ya je sauke farali. Daga bisani kuma jim kaɗan tafiyar ta kama shi zuwa ƙasar Amurka, inda a nan ne Allah ya masa rasuwa. Allah ya gafarta masa, ya kyautata mu idan ta zo, ya albarkaci iyalinsa da ya bari, ya ƙara wa mahaifiyarsa lafiya, kuma idan ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Abin mai sallama ga takardar neman taimako ta Fatima Yusuf wata ke fama da ciwon sikila har ta kai mahukunta asibitin Murtala na buƙatar naira 19,000 domin kulawa da lafiyarta. Danginta sun ce ƙarfinsu ya ƙare. Sai kuma takardar neman taimako ta Ibrahim Sama'ila wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar ciwon mafitsara. Mahukuntan asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam suka ce sai an biya naira 125,000 domin yi masa aiki, kuɗin da dangin suka ce ba su da su, ba su da dalili.
Ya cikin sauki bayya da sportci sasake ku garuruwa ko ina kuke da bukata ba shakku.
Nagode da saurara ta da zakuyi matafiya dan aike ne da niki-nikin da kwansa kwanku daga sabuwar tashar tafiye-tafiye da aka yi wa suna Walfire Transport Limited dake cikin garin Kanan Dabo. Suna zuwa garuruwan da suka darda Kano zuwa Lagos, Lagos zuwa Abuja, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos. Sabuwar tashar Walfire Transport Limited suna zuwa ko ina a duk fadin Najeriya. Motocin su suna dauke da AC da tsayawa domin yin sallah akan lokaci. Dadin dadawa babu attachment da ake kira karere. Tashar Walfire Transport Limited suna da reshi a garin Lagos Ido Shopping Complex da kuma Abeokuta Expressway Super hadi da Alaba Bus Stop layin gidan Dambe da kuma Kaduna Mando Garage a Saban Gari New Road Park. Za ku iya samun su a babban ofishin su dake unguwa 3 kusa da Dolphin Cafe. Dan karin bayani ku kira lambobin waya 090-17-64-07-07 ko kuma 070-60-94-11-16. Dan aiki ya isar da sakonsa daga shahararriyar tashar Walfire Transport Limited.
Al-Najm International College Kano.
Kai baban Haidar, wannan sunan makaranta ya kankaro ni.
Na san za a yi haka Umma Katiti domin suna da tsari na daban.
Ba shakka.
Akwai bangaren boko, nursery da primary, ga sashen secondary da kimiyyar lissafi, computer turanci kamar a Ingila, ga koyar da addini Qur'ani da Larabci kamar a Misra. Akwai bangaren yini, Larabci da hadda Qur'ani zalla da ilimin computer. Sashen matan aure, koya musu Qur'ani zanzan ma'anonin sa da hadda har da Larabci.
Aya haka, ba shakka. Annajam sunan su daban, tsarin su daban.
Bangaren nursery da primary suna da rabasar register kula da lafiya, littattafan rubutu, biro da pencil duk a kyauta, littattafan karatu da kuɗin makaranta kawai iyaye za su biya.
Ya ku iyaye, Annajam International School ta dace da kyakkyawan makomar ƴaƴanku. Ku garzaya ku kai su makarantar na a Dorayi babba, unguwar Jakada, kusa da layin Obasu Fiyano. Suna da tsare-tsare na cigaba na daban. Don ƙarin bayani ku tuntubi 070-39-42-97-37.
Kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishirin ku ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ƴan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Application Store a iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take Mira sifiri a sauƙaƙe
zan zo daukar ka
mai gida wai wata makaranta ya kamata mu kai iyayenmu domin su haddace alqur'ani
sabuwar makarantar nan mana mai suna Maka Integrated Islamic Montessori
to ko me yasa zamu kai su wannan makaranta
saboda makaranta ce da take daukar yara yan shekara 2 zuwa 6 su kuma horas da su karatu alqur'ani kuma suna da bangaren tafis suna da tsantsar kayan aiki da kwararrun malamai za su bai iyayenku ilimin karatun alqur'ani mai girma
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da kwakwalwarsu ta gaza daukar karatu ta hanya mafi sauki
ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da Maka Integrated Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu
Maka Integrated Islamic Montessori
muna nan a lamba 7 Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar Horace da Custom a Kano
ko kuma ka tuntubi wannan number waya kamar haka 07033917
Taken mu shine yara muke baiwa kulawa a farko
ga kuma kudin makarantar mu da sauki kwasha-kwasha
Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo karshe amma da dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdalla Aminu Abdu Baka Noma da Amina Hamisu Isa Salisu Ahmad Garanya da taimakon Abdulrahman Hamisu na Madina suka sarrafa na'ura don sadan da ku Nasiru Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.